sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanku da wannan dare wanda yayi daidai da karfe 4:30 na yammaci a gogon gundumar Colombia. A wannan rana ta Litinin 5 ga watan Afrilun shekara ta 2021, Yusuf Aliyu Harande ke jagorantar shirin tare da Maryam Dauda da sauran abokan aikinmu. Muka sake dawo muku a cikin shirin. Muna dauke da rahoto akan wani sabon kalubale da manoma ke fuskanta a kasar Hausa. Su kuwa al'ummar jamhuriyar Nijar suna fatan alheri ga sabuwar gwamnatin kasar. Kana kamar kowace ranar Litinin, muna tafe da rahoton namu na musamman daga jihohin Arewa ta Yamma, sai mu kulle shirin da labaran wasanni a takaice. Amma dukkan mu kai ga waɗannan, sai mun fara da jin halin da duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakken labaran. Rikicin kabilanci a yankin Darfur da ke Sudan yayi sanadiyar kisan akalla mutane 18, wasu 54 kuma sun jakkata ana jinyar su a asibitin koyarwa dake Aljanaina. Abinda wani kwamitin likitoci na Darfur ya faɗa kenan a wata sanarwa, inda ya ambaci faɗan da aka yi a ranakun Asabar da jiya Lahadi. Wani wanda ya shaida lamarin, Abdulrahman Ahmed, ya faɗawa kamfanin dillancin labaran AFP cewa sun waye gari da jin karar bindiga a yau Litinin. Har yanzu ana faɗan, kuma faɗan ya bazu zuwa yamma da unguwannin da ke wajen garin Aljanina. Kwamitin bangaren wani shiri mai zaman kansa da aka kafa a fadin kasar a shekarar 2016, wanda ke wakiltar likitoci, ya ce an kaiwa wata motar ɗaukar marasa lafiya da suka jakata a rikicin hari a Meli, kuma har yanzu asibitoci na samun waɗanda suka jakata sakamakon rikicin. Galibin yankin Darfur ya fuskanci mummunan tashin hankali da ya barke a shekarar 2003, lamarin da ya yi sanadiyar kisan kusan mutane 300,000. Mutane miliyan 2.5 kuma suka guje wa matsugunansu, a cewar Majalisar Ɗinkin Duniya. Kasar Brunei, wadda a yanzu ita ke jagorantar kungiyar kasashen yankin kudu maso gabashin nahiyar Asiya, wato ASEAN, ta kira wani taro na shugabannin yankin don su tattauna akan halin da ake ciki a Myanmar, inda gwamnatin kasar ta yi amfani da tashin hankali don yin maganin masu zanga-zangar nuna adawa da juyin mulkin da sojoji suka yi ranar 1 ga watan Fabrairu. A wata sanarwar haɗin gwiwa da Malaysia, Brunei ta ce kasashen biyu sun buƙaci ministoci da manyan jami'ansu da su ɗauki matakan da suka dace don shirye-shiryen taron wanda za a yi a shalkwatar ƙungiyar ta ASEAN da ke Jakarta a Indonesia. Sanarwar na zuwa ne bayan wata ganawa da aka yi tsakanin Prime Minister Malaysia Muhyiddin Yassin da takwaran aikinsa na Brunei Hassanal Bolkiah. Kasar Indonesia ta jagoranci ƙoƙarin mambobin ƙungiyar ta ASEAN wadda Myanmar ke ciki don ƙarfafa gwiwar hawa teburin shawarwarin neman mafita, duk da cewa akwai daɗaɗɗen tsarin da ya hana mambobi tofa albarkacin bakinsu akan matsalolin cikin gida na wata ƙasa a ƙungiyar. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ma'aikatar lafiyar ƙasar India ta faɗa a yau Litinin cewa an samu adadin sabbin kamun cutar coronavirus mafi yawa na 300,558. Wannan shine adadi na tarihi da aka gani a wannan shekarar a kasar da ke nahiyar Asiya. Mumbai, babban birnin India da kuma babban birnin jihar Maharashtra, yanzu an sanya musu tsauraran matakan kulle. A jihar Maharashtra aka samu kusan rabin sabbin kamun cutar a yanzu. Nawab Malik, minista ne a gwamnatin kasar da yake magana da manema labarai, ya faɗi cewa yau Litinin dokar hana fita daga karfe 8 na dare zuwa 7 na safe agogon GMT za ta fara aiki. Haka kuma za a rufe rukunin manyan kantuna, gidajen silima da gidajen cin abinci da na ibada daga yammacin yau Litinin. Sannan cikakkiyar dokar kulle za ta fara aiki a ƙarshen makonni. Kasashe biyu ne kaɗai ke da adadin waɗanda suka kamu da cutar coronavirus da ya zarta na India, wacce ke da sama da mutum miliyan 12.5, a cewar cibiyar samar da bayanan coronavirus ta Johns Hopkins. Amurka kuma na da mutum miliyan 30.7 yayin da Brazil ke da kusan mutum miliyan 13.
Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma bari mu shiga taskar rahotanni. Fatar gwamnatin tarayyar Najeriya na wadata kasar da abinci yana fuskantar kalubale wanda kan iya mayar da hannun agogo baya ga yunkurin da take yi na haɓaka noman abinci. Muddin ba ɗauki matakai da suka dace ba wajen kawo ƙarshen waɗannan matsalolin. Muhammad Nasir daga jihar Sokoto ya yi komai da rahoto akan tarnaƙi da ayyukan noma ke fuskanta musamman a jihar Kebbi ta arewacin Najeriya.
The Anchor Borrowers Program has catalyzed Nigeria's rural economy and has transformed the perception of agriculture as a tool.
Gwamnan babban bankin Najeriya kenan Godwin Emefiele yake bayyana yadda shirin tallafawa noma na gwamnatin Najeriya ya raya ayyukan noma da raya karkara a lokacin da suke murnar abincin da aka samu a jihar Kebbi karkashin shirin Anko Borowa. Sai dai bayan an yi buki an watse, wasu kalubalai sun taso gadan-gadan suna mayar da hannun agogo baya ga nasarorin da ake ganin an samu a jihar ta Kebbi. Matsala ta farko ita ce rashin tsaro wadda ta addabi wasu yankunan karkara inda nan ne zuciyar ayyukan noma, kamar yadda wani mutumin Bena a yankin Zuru ya bayyana.
Barazanar da muke fuskanta yanzu kan barayin ga ta hana mu noma, akwai ƙauyuka kwara 22 waɗanda ƙauyukan nan duka suna ƙarƙashin jihar Kebbi yankin ƙasar Bena. Yanzu barayin nan sun hana kowa, sun kori kowa daga wannan ƙauyuka. Shi yankin Bena gudun ba wadda yake baya bangaren noma, noman dawa, noman masara, waken soya da shinkawa, waɗannan abubuwa muna alfahari da su ga yankin gaba ɗaya. Kowa ya sani duk wanda ke jihar Kebbi yankin ƙasar Bena babu wata yanki wanda ya kwatsa gonaki irin.
Duk da yake an samar da jami'an tsaro a cikin garin na Bena, wasu na ganin cewa ƙauyukan da jama'a suka baro da an kai jami'an tsaro can, mutane za su zauna ƙauyukan su su yi noma, watakila da kwalliya za ta fi biyan kuɗin sabulu ga harkar noman.
Idan mu ga hukuma na a taimaka jami'an tsaron da aka janyance daga waɗannan ƙauyukan, jami'an 'yan sanda da aka janyance da jami'an da suka janyance waɗannan ƙauyukan, muhawarin 'yan bindigan nan suka samu gurbi suka kori mutane, a taimaka a mayar da jami'an nan don a samu a yi noma sai Allah ya sa.
Matsala ta biyu ita ce ta rashin ruwa ga manoman da ke yankin Augi, kamar yadda wani mazaunin garin ya shaida min.
Sunana Alhaji Hamisu Abubakar Augi. Matsalar da muke fuskanta matsalar ruwa, sai abin mu ya yi niyya ya kama sai dai ruwan su tsinke. To gaskiya masu aiki wurin nan wallahi suna da yawa sosai. Gefen inda muke amfani da su ba a samun riyoji wallahi, kuma nan tana muke amfani mu samu amfanin gona yadda ya kamata. Gurgudun hali yanzu muna neman hukuma don Allah ta duba ta taimaka mana ta tausaya mana, don Allah ta nemo mana ruwan da za mu amfani da su mu yi amfani da su. Wallahi mutane na cikin matsaloli yadda yanda baka zata ba, don yanzu haka wallahi muna nan zazzab ne mun rasa menene za mu yi.
Na yi kokarin tuntuɓar hukumar raya kogunan rima akan wannan batun, amma abin ya ci tura saboda lalurar hutun Esther. Sai dai wasu bayanai na nuna cewa wannan matsalar ba ta rasa nasaba da ayyukan faɗaɗa titin da ake yi, titin Sokoto zuwa Ilela, wanda ya sanadiyar datse gulbin da ke ɗauko ruwa daga madatsar ruwa ta Bakalori, abinda ya sa duk masu buƙatar ruwa a wannan yankin haɗira gidan ruwa na jihar Sokoto suke dogara kacokam ga gulbin da ya ɗauko ruwa daga madatsar ruwa ta Gwaranyo, wanda ya sa ruwan suke ƙarancin malalawa zuwa wuraren da ke da nisa. Ko dai wace matsala ce, kawo ɗauken gaugawa zai taimaka wajen ganin cewa an ceto wannan yankin domin a samar da abinci ga al'umma. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
Daga Najeriya sai mu leƙa jamhuriyar Nijar, inda al'ummar kasar ke bayyana fatan alkhairinsu ga sabuwar gwamnatin shugaba Bazoum Muhammad, ganin cewar ya ɗau alwashin kawo ƙarshen matsaloli da suke addabar kasar, da suka haɗa da rashin tsaro, cin hanci da rashawa, kiwon lafiya da dai makamantansu. Haruna Mamman Bako ya aiko muna da ƙarin bayani.
Har yanzu ƴan Niger na ci gaba da mayar da martani akan kalaman sabon shugaban kasar da yi a lokacin kama ragaman mulki musamman akan yaki da cin hanci da rashawa inda ya nuna cewa duk wanda ya sarba da wannan danya aikin siyasarsa ko iyalinsa ba za su kawo masa wani agaji ba. Amma cewar Abdullahi Kado shugaban kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta inci da walwala matsalar cin hanci da rashawa a jamhuriyar Niger tana tare da tarda kuɗa dan banza babu aikin komi. Kane ya ce shugaban yana iya yin haka amma sai ya jazurce sosai ya zame kafafun wandunansa.
Mu dai mun goyi bayan da cin hanci da rashawa da kuma arziki na bali bala.
Akamu da sun kace
eh mun yarda da haka nan a yi bincike wanda duk suka tarar arziki na bali bala a yi binciken su kuma hisbillahi ba mitar ullin siyasa ba hisbillahi.
Farza Abdullahi kamar irin cikin birnin Yamai kana gana ana ai azagaya adiba a ce bari duba wannan gida wa'ad da shi a bincika a ce ana wane ne ko da baya da wannan kudin a ce bincike za a yi masa kuma an gano haka za a kwace gidan ko kuma doka za ta kai shi gidan yari yana yiwa kamar irin birnin Yamai.
Kaga in ka dauki da kace kamar irin birnin yake nan mentality ce tamu kenan gashi haka kai ma ka ce bai yiwa ke.
Ali tambaya ce ni
to tambaya ce kai to kaga Rwanda ai kashin kai akai aka yaki na kabilanci yanzu da suka yarda suka so su tsaye da wannan abun ya tsaidu har ma an za a rubuta musu takardar ka ta aihuwa ko takardar titi dinka ba a hudin kabilaka gashi ko Rwanda ita ce yanzu kasa ta saki hadiya bayan sun yi shekaru suna yaki wanga hukar mutane ne an kai aka komo aka shirya tatta daidai balle cin hanci da rashawa sai dai ba aniya ba
ana gane akan ma aiki kawai za a tsaya jiran wani
ba a tsayawa gwadawa ke ko jirgin sama ba sai da gwada ba tashi
kuma kana ganin shi yana ishi galaba
kwarai ba gaskiya ce ba ai duk barin ga maka duk in ka tsare gaskiya ka taba jidda da aka ce wani gaskiya shi ta kare sai dai a ce ƙaryar ka ta kare in dai ya tsaya amma da sharadi ba ya ce ko kowa ba kabilar ku ba ta hidda ka siyasa ku ba ta hidda ka jaha ku ba ta hidda ka to in ya tsaya bisa kan haka ka to wala ba mai timmishi amma in yana ji yana ana ji ana gani ya bar wani dan yana dan siyasa su ko ya bar wani dan yana dan jaha su ya ketare bige wani wannan kaga rashin gaskiya ta shiga ba za a taba iya yin haka nan ba.
Haka ma sabon shugaban kasar Bazoum Mohamed ya dauki alkawalin kara karfafa matakan tsaro a dukkan iyakokin kasar da ma cikin kasar domin tabbatar da cewa kowa ya kwanta lami lafiya da shi da illansa da dukiyarsa a dukkan fadin kasar. Abinda ya sa Ahmadu Malam Isa mai lakanin Ahmadu Ko ya cewa
duk aikin da za a yi ma kasa in babu tsaro hadari na
wannan shine ya kamata a ce an maida hankali akai ne tun tashin kwarin na kama ragamin
domin in ƴan kasa da kasa kasa ta zauna la ƴan kasa sun ka zauna la in babu zaman lahiyar nan babu abinda huka taya komai tsaya a kula wannan bangare muna hwata mu a matsayin mu na masu addu'a kuma ba mu dai ba duk ƴan kasar ga ya kamata su yi fata alheri ga kasar ka.
Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashin Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
Har yanzu dai ba saurare kuna tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Za kuma ku iya kama mu kai tsaye ko kuma sauraron shirye-shiryen mu da suka gabata a shafin mu na voahausa.com ko kuma samun labarai da dumudumin su a shafukan mu na yanar gizo wato Facebook, Twitter da Instagram. Yanzu kuma sai shirin mu na musamman wanda Sani Shu'aibu Malumfashi ya hada mana.
Ci gaba babban buri ne ga kowace ƙasa a duniya, to amma hakan yana tattare ne da kalubale iri-iri ta fuskar siyasa, zamantakewa tare da halayyar ɗan adam na son kanshi shi kadai. Galibi kusan ƙasashen da suka ci gaba a duniya sun fuskanci irin wannan idan muka tuna ma da yadda tarayyar Soviet wato Russia ta rabu gida da yau ko wani bangare suka nemi nasu na kashin kansu. Idan muka dawo nan Najeriya ita ma ta fara fuskantar wannan kalubale ne tun shekaru biyar da samun yancin kai. To wannan lamari dai ya kara cinno kai. Shin yaya wannan abu zai kasance in ma har zai yiwu kuma ya zai shafi kowane sashe ta fuskar tattalin arziki da zamantakewa siyasa da makamantansu?
To, an taba yin wannan a lokacin da Allah ya wasa na bacin rasuwa aka gan cewa kamata a yi ma a Dariya a raba kasar. Yan arewa suka zauna a Dariya aka zauna aka tattauna aka fito da hanyoyi daban-daban na dogaro ga kai dan amma Dariya din. To abin da ya bai yi ba Allah cikin ikonsa kuma alhamdulillah da hakan bai yi ba saboda rabawar kasa biyu ba abu ne mai sauki ba dole sai an yi yaki. Babban misalin da za a kawo shine India da Pakistan a lokacin da suka rabu gida uku India Pakistan da Bangladesh to sai da aka yi wato jina-jina aka ta yaki-yaki tsakanin juna kafin hankali ya kwanta har yanzu ma dai akwai gaba tsakanin India da Pakistan dai mutane dai ne addini ne rawa su to saboda haka ba wata kasa da za ta tare gida biyu alwana lafiya magana ta gaskiya abin da ya kamata a yi shine a zauna a yi sulhu a fahimci juna maimakon a ce a manta da bambance bambance a fahimci juna a fahimci bambance bambancen alwana lafiya
dai idan muka dawo yankin mu na Nahiyar Afrika ai akwai kuma Sudan yaya al'amarin ya kasance
duk Sudan da suka yi wannan ai ba su kadai ba wajen tsere-tsere suru wanda su a duk an yi duk inda ka je zaka tarar an ce a raba kasar a dara kasar saboda kabilanci ko saboda wani suna ganin ana cutar su amma babu inda aka ce za a raba kasar nan a zauna lafiya kongo ma haka aka yi babu inda aka ce za a raba a zauna lafiya a takaice saboda haka babu wata kasa da ta zare gida biyu ko wani bangare ya balle sannan aka ce an zauna lafiya a wannan bangaren yanzu ba rigima ake tsakanin Najeriya da ake baro akan bakasi ba wai ma dan bangare ne ma kenan da sala ake ta rigima a kai to idan aka ce gaba ɗayan kasar za a zo a cire wani bangare na Kamaru gaba ɗaya a dawo da shi Najeriya rigima ce ba karama ba
to idan misali Allah ya kiyaye kasar ta rabu shin kaddarorin ɗan kasan na wancan kasan da suke nan cikin arewa ko kuma na ɗan arewa da ke can kudanci ko kuma gabashin kasa ne ya yi makomarsu za a raba su
ba raban gadon cikin gida za a yi ba raban gado za a yi na shari'a na kotu akwai International Court of Justice da kuma sauran manya-manyan wato kungiyoyi na duniya wanda su ne za su zauna kamar United Nations su ne za su zauna su yi alƙalanci akan yadda za a rarraba abin da kada da kadarorin za su kasance idan wani zuwa a bar kadarorin a can ne shikenan in kana da tukuba tsire a can gurin aka ce gaba ta sai a biya a kudin tukuba tsire ka dawo Kano ko kuma ka dawo Zamfara ka ci gaba da tsiranka to saboda haka akwai kungiyoyi da za su zauna suke lura da wannan rabe-raben don su tabbatar da an yi adalci a wajen rabon ma na kasashen amma ba wanda yake son ai haka
to ta fuskan tattalin arziki da kuma siyasar yau da kullum fa yaya zai tafi duka bangarorin da suke nema
kamar kowace kasa ce ai za ta zama sabuwar kasa yanzu ta kama mu ganin Sudan da kai no Sudan da kuma sauran Sudan a yanzu ana ta rigima tsakanin su saboda akwai wasu ma'adanai da suke wani bangare na sauran Sudan din da su kuma mutanen Northern Sudan din suke ganin su ma suna daki akan wannan abu saboda a lokacin da aka same su ai duk a kasa ɗaya ake to haka dan me yanzu za a ce kasa ta ware su ba za su samu wayan sauran Sudan ne za su samu har yanzu rigimar da ake ta kai kenan ba zauna lafiya ba wa ba abin da mutum shi ne a cikin akwai wasu ma'adinai kamar a ce zinare kamar a ce mai ko kuma wani abu dai wanda yake a karkashin kasa ake tono shi to idan yana wani bangare to fa za a samu matsala kamar yanzu mai yana bangaren na kudu to kaga za su yi aiman nasu ne to ya kenan za a yi kaga irin wannan su ne matsalolin da za a fuskanta shi yasa ba wanda yake son a ce za a raba dan rabawar ba alheri ba
ta bakin Farfesa Uba Abdullahi
sunana comrade Dr. Awal Abdullahi Aliyu president na Northern Consensus Movement wato kungiyar ittifaqin arewa a mutum kiranta da Hausa ita Northern Consensus Movement kungiyoyi ne guda 75 daga arewa da ɗan kasuwa da suka har muka hadu muka yi forming dinta
ya ke kallon wannan al'amari na yadda wasu sassa na kasan nan suke neman su balle to su zama kasa ne can gashin kansu bisa harkar kaman a iya cewa ta kabilanci
to mu abin da muke kallon shi shine ko yaya ta bare ma sha nemo a wurin mu a arewacin Najeriya hanyar da ake in ka dubi tarihi zai nuna maka cewa arewar ce da ita arewar aka gina Najeriyan kanta dan haka yau dan wasu suna tunanin cewa suna so su balle aka balle din arewa za ta iya zama akan kafafunta daram kuma ba tare da an fuskanci matsaloli ba eh yes inda ka samu sabuwar kasa za ka fuskanci matsaloli na kasar amma ina tabbatar maka arewa za ta iya juriya amma bayan nan tunanin raba kasa ba abu ne na wasa ba tarihi ya nuna inda aka yi yunkurin raba kasa ko kuma aka yi yunkurin ballewa daga cikin kasa lalle abubuwa guda uku suna faruwa na farko ana yin asarar rayuka domin sai an yi yaki na biyu ana yin asarar dukiyoyi sannan na uku ba abu ne da ake fara shi yau a gama shi yau ko a gama shi gobe ba duk inda aka yi yunkurin ballewa ita kuwar kasar za ta tabbatar da cewa hakan bai faru ba wasu kasashen duniya da take kotaka ko kuma take hudda da su za ta kokarin kawo musu gudunmuwa dan ganin hakan bai faruwa dan haka abu ne da zai dauki lokaci mai tsawo ana kashe kashe ana bannan dukiyoyi ana rigingimu kafin ma in zai yiwu wani abu ne wanda ya san sirrin ko yaki ko ya san sirrin abubuwan da suka faru a wasu kasashe na yunkurin ballewa ko raba kasa to zai ci maka abu ne wanda zai yi wahalar gaske kafin ya yi kuma zai dauki lokaci mai tsawon gaske kafin a iya aiwatar da shi amma in an ce rabawar za a yi fa lillahi alhamdu ina tabbatar maka da cewa arewacin Najeriya za ta zauna akan kafafunta koda an raba kasar bari mu baka wani misali guda daya ba da dadewa ba kungiyoyi sun fito an yi zanga-zangan rashin kai abinci kudancin Najeriya wannan kawai ya kusan durkusar da mutanen kudanci saboda abun yayi tasirin kwarai da gaske kuma duka kwana biyar aka dauka ana yi amma tasirin da yayi ba sai da kai ga abun da ake sayarwa naira 2000 ko 3 sai da kai 37,000 a kudanci haka wannan an sayar go miliyan 1,100 a Lagos an sai kansa banda kafafun ba tare da shin ba naira 800 a Lagos a wannan lokacin cikin kwana biyar da kai wannan zanga-zanga rashin kai abinci to idan kace za ka raba kasar za a yanke har duwa hadda rigingimu za su shigo ciki matsalar gaske ne zai aldabi al'ummar da ke cikin kasan da haka ba abu ne na wasa ba kuma abu ne mai sauki ba in ka bar ni duk lokacin da shekarar zabe ta gabato duk gwamnatin da aka zaba ta shekarar biyu idan za a shiga shekara ta uku tarihin siyasar Najeriya ya nuna cewa ka kan samu irin wannan tashin-tashina da irin wannan munganin za ta balle za a ba mu mulki za a ko wani bangare yana yi domin ya jawo ɗaya bangaren ya amince da shi ko kuma gwamnati ta ba da dama ta saurari wancan bangaren domin za su nemi gwamnati ta zauna da su to mai kuke so sai su ce a to mu yanzu abin da muke sai dai a ba mu kujerar shugaban kasa ko a ba mu kujerar mataimakin shugaban kasa ko kuma za a yi mana sakataren gwamnati ko kuma za a ba mu shugaban majalisar dattawa ko wani abu mai kama da haka.
Wato yin abin da ake cewa a tauna tsakuwa.
Ya ta ji tsoro. To shi ne abin da waɗannan ɓangarorin da suke cewa za su ɓalle ɗin suke yi a yanzu. Kokarin da suke kamar na ce maka a tsorata gwamnati, a tsorata 'yan ƙasa, tunda ita gwamnati har kullum so take a zauna lafiya. Sai ta nemi wannan ɓangaren da suka ce za su ɓalle su zo a tattauna me kuke so. Wannan shi ne abin da ya sa kake jin waɗannan ɓangarorin suna wannan barazanar ɓallewa da sauransu. Kamar na ba da misali a ƙasashe da yawa a nan kurkusa idan ka ɗauki Sudan, South Sudan da Eastern Sudan, za ka tadda cewa kafin a yi an ɗauki sama da shekara 10 ana yaƙi ana kashe-kashe ana ɓannatar da dukiyoyi akan maganar raba Sudan. Da aka zo aka raba kan kuma Northern Sudan za ka tadda yau tana zaune lafiya. Amma da Eastern Sudan ɗin har gobe yaƙi ake yi ana kashe juna ba a zauna lafiya ba. To waɗanda suke yunƙurin raba Najeriya ko suke so a raba, Allah ya kiyaye da haka zai faru. Ina tabbatar maka arewacin Najeriya za ta zauna lafiya amma sauran ɓangarorin ana yin hakan za ka tadda an dinga ɓallewa kenan kamar abin da aka yi a Rasha a wannan lokacin. Wannan ta ɓalle daga nan wannan cikin ta ma kanta take so. Bari maka misali ka ɗauki Inyamurai da South East da South South. Idan da a ce za a ɓalle shi kenan a ce ka ƙaddara za a yi ƙasa uku arewa ɓangaren Yarbawa Inyamurai da 'yan South South. To ana yin wannan Inyamurai da South South za su raba gari su kansu tsakanin Inyamuran a jihohinsu za su raba gari a jihohin Yarbawa zancen nake da kai ya rabu biyu yanzu haka akwai ɓangaren Sunday Igbo akwai ɓangaren Gani Adams kuma a gwamnonin akwai masu goyawa Sunday Igbo baya akwai masu goyawa Gani Adams baya kaga su kansu sun rabu biyu so kace-kace za a yi da kasan abu ne wanda ba zai yiwu ba barazana ce kawai kuma har gobe har jibi Bayarabe ba zai taɓa yadda ya aiki da Inyamuri ko Inyamuri ba zai taɓa yadda da Bayarabe ba sanya domin an yi haka lokacin da aka yi yakin basasa. Akwai magana da shugaban Muhammadu Buhari ya yi sati biyu da suka wuce ya ce Najeriya ta fi cancanta a ci gaba da ta kasa ɗaya ne al'umma ɗaya kuma martaba da kima da ƙarfin da Najeriya take tunanin tana da shi ya dogara ne akan kasancewarmu gaba ɗaya muddin aka ce za a raba ƙasar nan to ƙasar za ta bararraje har ta bini republic sai ta fi kowane ɓangaren da za a raba ɗin daraja da kima da martaba a idan duniya kaga kenan an kasance da ƙasar an lalata ta sannan abun bai yi tasiri ba kamar yadda nace idan ka ɓangare ka ce South East da South South ka haɗe su ka ce ka musu ƙasa guda ba za su yi wata guda ba bayan kasancewa su ƙasa guda za su fara neman rabawa sannan su kansu Inyamurin kamar yadda ka faɗa Inyamurin Imo yana kallon Inyamurin Abia kamar wato fake Inyamuri ne shi ba ainihin Inyamuri ba ne.
Sarsha Malumfashi Murya Amurka daga Katsina a Najeriya.
Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Mai horar da 'yan wasan kungiyar Leicester City ta Ingila Brendan Rodgers ya bayyana 'yan wasan Najeriya Wilfred Ndidi da Kelechi Iheanacho da cewa ba sa kan lokacinsu kamar yadda suke a lokacin da kungiyar ta fafata da Manchester United kafin tafiya buga wasannin neman gurbin gasanni. Rogers ya bayyana hakan ne bayan da kungiyar ta Leicester City ta sha kashi da ci 2 da nema a hannun Manchester City a wasan gasar Premier a ranar Asabar da ta gabata. Wannan dai ita ce wasa ta farko da kungiyar ta Leicester ta buga tun sa'ad da ta lallasa Manchester United da ci 3-1 a wasan gasar FA Cup a ranar 21 ga watan Maris, inda Iheanacho ya zura kwallaye biyu ya kuma taimaka aka zura kwallo ta uku. Rogers ya bayyana cewa yan wasan biyu na Super Eagles Wilfred Ndidi da Kelechi Iheanacho sun dawo Ingila ne a makare daga Najeriya bayan da suka je suka bugawa kasar wasannin neman gurbin gasar cin kofin nahiyar Afrika, inda suka hade da takwarorinsu na kungiyar a ranar Juma'a. To sai dai duk da haka ya ce yan wasan za su ci gaba da fafatawa da kuma yin atisaye ta yadda za su dawo akan taurarwarsu da ke haskawa. A wasan da Leicester din ta sha kashin an sauya da Iheanacho a minti na 72 na wasan, yayin da shi kuma Ndidi aka sauya shi a minti na 83. To sai dai har yanzu kungiyar na duba samun taimakonsu domin komawa ga bagiranta na samun nasara a wasanni, yayin da yanzu haka suke fafutukar fuskantar kungiyar West Ham a ranar 11 ga watan Afrilu. Kungiyar Manchester United na duba yiwuwar ƙara tsaurara matakan tsaro ga kocin kungiyar Ole Gunnar Solskjaer a sakamakon wani farmaki da wani masoyin kungiyar ya kai masa a lokacin da yake tuki a cikin motarsa. Rahotanni sun bayyana cewa lamarin ya faru ne a ƙarshen makon nan, sa'ad da kocin ɗan ƙasar Norway yake tafiya a cikin motarsa bayan da ya bar hotel ɗinsa da ke birnin Manchester, sa'ad da wani masoyin kungiyar ya hango shi a daidai fitullun bada hanya, kana kuma nan take ya tunkaro shi. Jaridar wasanni ta Mirror ta ƙasar Birtaniya ta rawaito cewa masoyin kungiyar da har kawo yanzu ba gane ko wane ne ba ya tunkari motar ta kocin, inda kuma ya daki bangaren direban motar. To sai dai kungiyar ta United ta ce za a ƙara tabbatar da bincike akan lamarin, domin kuwa ta yiwu masoyi ne da ke neman a sanya masa hannu, abinda aka al'adanta ga waɗanda suka yi fice a sha'anin wasanni. A wani labarin kuma, kungiyar ƙwallon ƙafar ta Manchester United na nan tana ci gaba da zawarcin ɗan wasan Barcelona Ousmane Dembele a matsayin ɗan wasan da suke so su saya. Kungiyar dai ta dakatar da zawarcin ɗan wasa Jadon Sancho, inda a yanzu ta mai da himma ga sayan Dembele bayan da aka sami wasu ƙalubale. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Abuja, Nigeria.
Da haka muka kawo ga shirinmu na ƙarshe, labaran duniya a taƙaice.
Rikicin ƙabilanci a yankin Darfur da ke Sudan ya yi sanadiyar kisan akalla mutane 18, wasu 54 kuma sun jakkata ana jinyar su a asibitin koyarwa da ke Aljanina, abinda wani kwamitin likitoci na Darfur ya faɗa kenan a wata sanarwa, inda ya ambaci faɗan da aka yi a ranakun Asabar da jiya Lahadi. Ƙasar Brunei, wadda a yanzu ke jagorantar kungiyar ƙasashen yankin kudu maso gabashin nahiyar Asiya, wato ASEAN, ta kira wani taro na shugabannin yankin don su tattauna akan halin da ake ciki a Myanmar, inda gwamnatin ƙasar ta yi amfani da tashin hankali don yin maganin masu zanga-zangar nuna adawa da juyin mulkin da sojoji suka yi ranar 1 ga watan Fabrairu. Ma'aikatar lafiya ƙasar India ta faɗa a yau Litinin cewa an samu adadin sabbin kamun cutar coronavirus mafi yawa na 300,558, wannan shine adadi na tarihi da aka gani a wannan shekarar a kasar da ke nahiyar Asiya.
Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan ranar, sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu gobe karfe 6 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, karfe 5 kenan agogon GMT da Ghana, za ku ji sauran abokan aikinmu ɗauke da wasu rahotannin. Amma kamun mu yi sallama da ku, bari mu miƙa saƙon murna da fatan alkhairin muryar Amurka zuwa ga Alhaji Jelani Aliyu na naɗin sarautar shi da mai alfarma sarkin musulmi Alhaji Abubakar Sa'ad ya yi a matsayin bardan Sakkwato. Da fatar Allah ya sa albarka ya kuma yi jagoranci ga bardan Sakkwato. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin, sai wadda ta daidaita mana sauti, Julie Lazarus Gratiam. ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia da fatar ku kwana lafiya mu kuma mu ƙara sauni lafiya peace salam.